Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger kuma suna iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma su tashoshin na Zangon FM a can Jamhuriyar ta Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Muna fatan ana ci gaba da gulgulan Krismeti cikin aminci da kauna. Kuma sauraro, a yau za mu tattauna ne akan sake bada dama. Bahaushe da ya ce, "Buruci dangin hauka." Wannan kalma ta Hausa na alakanta matasa waɗanda ke ganiyar kuruciya da taron ara da daka ba tare da yin la'akari da sakamakon da zai biyo baya ba. Lokacin da kowane matashi, mace ko namiji ke tasowa, akwai kalubale da abubuwan jan hankali da ke daukar hankalinsu daga hanyar da ta kamata, wanda ka iya sawa su yi kuskure da zai iya shafar rayuwarsu na nan gaba, musamman idan ba su samu kulawa da jagoranci daga magabatansu ba. Wasu na aikata abubuwa da ke janyo musu tsana da hantara daga al'umma, wanda a sakamakon haka suke sake dulmiya cikin aikin ashar. Amma yafiya da bada wata damar ta inganta rayuwarsu zai sa su dawo kan hanya. Kamar yadda za ku ji a cikin shirin namu na yau, Hajiya Hafsa Baba, wacce take mai fafutukar kare haƙƙin mata da yara, ta ce sake bada dama ga matasan na iya dawo da su kan hanya.
Yana da mahimmanci a ba yara wanda suka tsinci kansu cikin wani ɗabi'a wanda ba shi da daɗi, walau ko maza ne ko mata, lokacin da suke tasowa. Saboda akwai yawancin yara za ki ga sun yi wa'insu mistakes, haka sun yi kurakurai, to bai kamata a ce an kyamace su ba. A misali, kaman yaron da zaka ga ya tashi yana shaye-shaye, ko kuma yarinyar da zaka ji ba a sani ba ta je ta dauko ciki, ko kuma ta ma a yi mata auren dole ta bar gida ta je ta shiga wata hanya daban, ko kuma yaran da za su shiga daba da sauransu, duk da irin halayen da dai babu daɗi din nan, to bai kamata a ce an kyamace su ko kuma an gwada musu rashin kauna ba a cikin al'umma, domin yaro na kowa ne. Saboda haka ba iyaye kaɗai ba, tunda aka haifi yaron nan ko yarinyar nan sun zama na jama'a. Saboda haka jama'a suna da haƙƙi, kowa yana da irin gudunmuwar da zai bayar. Ya kamata irin waɗannan yaran a duba halayen da suke ciki, a ga me za a iya musu na taimakawa. Iyaye kuma bai kamata a ce sun yi watsi da irin waɗannan ƴaƴan, ko kuma su ji musu baki su ce je ka ka gani, ko kuma Allah ya tsine maka da sauransu ba. A'a, kuskure yakan faru ma kowa, kuma idan Allah ya kaddara dole ne wannan abu zai faru. Amma kuma ya kamata a ce ya zama darasi, saboda yanda ka tunkare shi to shine zai zama alheri a cikin al'umma. Iyaye suna da gudunmuwar da za su bayar ma ƴaƴansu, su jawo su a jiki su ji me ya faru, sannan kuma su yi musu gargaɗi su ci gaba da taimaka musu ta kowane hali da ya kamata, ba wai su kore su daga gidan ba ko kuma su kyamace su ba. Al'umma suna da gudunmuwar da za su bayar, malamai ne, sarakuna ne, shugabanni ne. So irin waɗannan yara ya kamata a duba a ga me ya kamata a yi musu. Malamanmu suna da gudunmuwar da za su taka na wurin fannin addini, domin shi addini yana ƙara ƙarfafa a jawo mutum a kun faɗa mishi abubuwan da ya kamata da abubuwan da ba su kamata ba, da kuma abin da Allah ya ce, ko Kirista ne ko Musulmi. Sannan su kuma shugabannin al'umma suna da gudunmuwar da za su bayar na jawo hankalin al'umma gabaki ɗaya. Wani lokaci ma sai ki ga kamar in yaro ya addabi al'umma, sai ki ga an ce ma an kore shi daga gari, ko kuma an kore ta daga gari, to duk bai kamata a yi irin wannan ba. Sannan akwai jami'ai waɗanda suka ƙware ta irin wannan fannoni wanda na bada shawarwari wanda za a dinga kai irin wayannan yaran auren su akwai asibitoci ma wanda zake ga cewa ana zuwa ana zauna ana tattaunawa kuma akwai kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke da kwararru wanda za a iya hulɗa da su a samu alaka da su za a iya kai irin wayannan yaran da sauran su a daina kyara irin wayannan yaran a daina kyamata su a daina wulakanta su ko kuma ingiza su yanda ma za su ji uwa duniya
nayi shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado maso ko kun baza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadin ni ba kunya da zama labarin
ba to shin mai sauraro kuka taba tunanin ba da dama na biyu ga wanda yayi kuskure rayuwar matasa kamar yadda muka sani rayuwa ce wanda ke cike da kalubale da hatsarurruka akan hanyar su da wani lokaci idan sun samu tallafi da goyen baya da kuma shawarwari da ya kamata daga iyaye da kuma ƴan uwa da abokan arziki suka iya bin hanyar da ya dace a wani lokacin kuma idan aka samu kuskure daya kamar yadda Bahaushe ke cewa tsalle daya shike sa a fada rijiya amma za a iya yin duk ba a fito ba shin ta yaya ake farawa ne har su waɗannan matasa su tsunduma cikin matsaloli sannan kuma waɗansu hanyoyi za mu bi wurin ganin cewa mun tallafa mun taimaka an rage samun matasa da suke gararan ba tare da sanin inda gobensu yake ba a cikin ajin namu muna tare ne da matasa maza da mata da za su taimaka wurin ba mu bayani akan irin wannan rayuwa da kuma hanyoyin da za mu bi wurin warware shi to muna tare da Rakiya Suleiman sai Sa'ima da kuma Bashir ya isa kuma a bangaren maza muna tare da Sagir Isa Yusuf na kafa sani da Chairman to dukkan ku barka da zuwa to bari mu fara da Rakiya
gaskiya dama rayuwar mace dole ne a ranka kula da yanayin fitarta da yanayin dawowarta saboda ana samun kalubale gurin harkar shiga da fitarta saboda akwai mazaje da yawa wanda za su ringa rudeta bangaren kudi haka zuwa abin da za ta ci idan ba ta samun shi a gida dole ta ringa biyan da namiji domin ya bata kuma shi kuma ba ya bata bare domin Allah ba ya bata ne domin ya bata rayuwarta iyaye gabaki daya mata da maza mu ringa dubawa yanayin shiga da fita na yaran mu daga mazan har mata Allah kuma ya bamu ikon kula da tarbiyar su
chama rayuwar da kake gani na matasa maza da mata akwai abubuwan da muke magana kan cewa a ƙara ba su dama tun farko lokacin da abin ya fara kafin ya yi kamari ya kamata a ce an tare shi ma'ana kenan dai ba a dinga kyara ana kuma nuna cewa an ba wa duniya a ajiyar wannan matashi ko matashiya ba
to alhamdulillah mafi akasari al'amuran nan da yake afkuwa da samari da ƴan mata mu wanda muke gani zahiran akwai sakaci na iyaye wasu iyayen su suke dora ƴaƴan a wannan turba in yaro ka gan shi a titi ka ga ya yi ba daidai ba yi kokari ka ja shi a jikinka baka san nan gaba me zai iya zama akwai al'umma gari kamar bangaren mace a ce mace daga safe zuwa dare tana kwanci a gida ba za ta fita bayan lasar ba kuma ma'aikaciya ba ce har ta tashi za ta yi wanka ta dau jaka ta rataya ba za ta dawo ba sai tsakiyar dare ko kuma da asuba ta koma ta kwanta in ubanta bai gari yana kasuwancin shi a wani gari ai uwan nanan idan yayyen suka taso ta akan ta uwar za ta ce kakka da kan munita gan ta nan ake so mu samu baraka na tarbiya na ƴa mace shi ko ɗa namiji akwai wanda akwai tarihin shi muna tare da su za ka iya ganin yaro in ka zauna ka ji meye makasudin zuwan shi gareji ko kuma inda yake tafiye uwar shi ba ta gida
wato hadar maganan rabuwar aure yana kawo matsaloli da yana tarbiya
sosai rabuwar aure kai ka rabu da maman yaro ko kuma a ce maman yaro ta rasu ka auro wata tana musguna ma yaro in za ka tafi kasuwanci ka tafi da shi ko maka sa shi gurin aiki mana ko ka sa shi a makaranta a yaro sai ya rinka jin tsoron zuwa gidan ya ke zama a gida ya zo ya haɗu da ƴan gareji ta nan yaro ya ba zai shaye shi dole yaro ya haɗu da na banza daga siyo min sigari zai zo siyo min sigari in ya kawo ma ɗan gareji ita bai kunno ba ce haka za ka je ka kunno min ita tun bai iya ba zai kunno ta wallahi
tallahi
zai soma ba shi yawa akwai yaron da aka ce ya je ya siyo sigari aka faɗa mai sunan sigarin ɗan ciran ne da aka ba shi sigarin daga inda ya karɓo ta zuwa shagon kuka yake an cuce shi an sa shi ya siyo sigari amma da ya zo ya goge wallahi sunan shi shori
gaba ɗaya
wallahi katan yake siya na shodi
ta zama shotiya ma
yayi ya san maki asalin dan shayi shayi sunan shi shodi
to kaman yanzu da za a tare gida matsalarsa tunda bai kila bai yi zurfi ba a dai lokacin da ya fara kina da bai kai ga wannan matsayin da aka ce mishi dan shodi ba
gaskiya ne to tunda dai a lokacin dai a inda muka sanin siri din shi ba uwa uwarsa ta rasu irin kauye ne baban shi bai zama maimakon a jashi a jiki a zauna da shi kyarar da ake ma uwar ta mutu ya zauna a kan shi ya zai ya zauna a gari
sai kawai shigo duniya
ya shigo duniya ya haɗu da ƴan bariki kuma suka bude mishi ido
ta hanyar da bai dace ba
to irin wannan da ya faɗo a hannu na gari ko kuma da ya somo wannan a ce ya samu wani ubangidan da akwai wata uwar ɗakina na jin daɗinta in dai ƴa mace ce ta ga tana yi ba daidai ba za ta ja ta a jiki
ba sai wani ta haifa ba
tana da ƴaƴa amma za ta ja ta a jiki me ya matsala ki me damuwa ki me za in ta zauna da ita sati ɗaya sati biyu za ta bar abincin da take za ta iya kai ta gida to kaga duk irin wannan da mu samu iyaye mata da maza mutum ya abu ba kyamar shi ake ba
mutum mata ba
ka tashi a jiki ta sanadiyar haka kila ma ubangiji Allah ita rahama tana da yawa gogogon rahama
tunda wani bai zurfi ba ai
alhamdulillah kafin ya shara za ka yi kokarin ka ja shi a jiki ga dora mai haka kaza daidai ne haka kaza da kake ba daidai ba da da kake daidai kaza kaza da sauransu
ko lokacin da nake sai da abinci za ka ga mutanen banza za ka ga na kwarai tunda ina sai da abinci a nan za ka bude ido mutum zai zo maka ya nuna yana son ka da aure yake son ka ashe akwai abin da yake nema a tare da kai da ya samu kuma kai da banza daddaya zaka ga mutum ya kira ka ya ce ka kawo mara abinci ya ce ko nawa ne
cikin shago kenan
eh ko nawa ne ka kawo mara ba matsala zai biya ka idan ka kawo mar yana ta jin ra'ayinka haka har ya samu abin da yake so
anan cikin shago
anan cikin shago wata har daga haka in sabani ya zo ta samu ciki iyaye su tsane ka su kyare ka ka zama banza a tattare da su
to ake da irin wa'annan yaya aka haife su ne ko zubarwa ake
wasu suna haihuwa wasu kuma ana zubar da su
sai kuma su ma yara su taso a irin wannan rayuwa
su taso a irin wannan rayuwa yanda ya ga kai hima haka da ita sai taso
mun je mun ga dukkanin abubuwan da yake tafiya a zaman da na riga na tsallaka inda na je na zauna gidan mata na zauna akwai wa'anda suka fika duk da ga sunan bula adadin da kannanka da wa'anda ma ka girme su ma har wanda ma ka haife su a cikin cikin ka za ka ga
sun sha sha
kananu haka yan shekara
sun bar gidan iyayensu
sun bar gidan iyayensu suna tare da abokan tafiya haka wanda suke nuna musu da dukkanin abin da suke riga suke yi su ma dan su koya gaba su yi su tabbatar da cewa su ba bari su yi irin wannan rayuwa tunda ba a nuna musu wacce za su ji daɗi ba a zaman su na rayuwarsu
to amma kina gani akwai karatu a tare da su kuwa
gaskiya da sanki ba ilimi ba arabu ba boko haka nan kawai suna dai tafiya ne su dai suna dai rayuwa
kuma kika ce mata ne
eh mata ne bula aladu dare na yi za a ci kwalliya za a yi wanka in waya ce da ke in kuma ba ki da waya ma za ki yi ara ki karbi lambar waya ki bara dora miki akan wayar kawaiki haka wacce kuke tare da ita amana idan kun so man ki yazo in kuma kin kira shi ne kin mai flashin zai zo a daidai lokacin da yake son ya zo to kowace ta san a inda madafata take tunda kowace dakin kan da take da shi
me yake gani ya karfafa yawaitan samun musamman yara kanana to masu kananan shekaru mata da suke shiga cikin wannan harka
gaskiya yayin suke tafiya da kan da su akan haka su kawai sun sa rayuwar duniya ne a ransu ba wai tarbiyyar yaya ba ba ci ba sha ba ilimi ba sutura ba komai hakan nan kawai yarinya tana dai rayuwa ne a gida
kamar rayuwar dabbobi kenan yaran suke ba tare da ana samu su
sai dai tafiya kawai sakakaka ake ta kawai ita dai tayi rayuwar ta yadda take so
fakiya
to gaskiya wannan abubuwa yana faruwa a zahiri ba wai a boye ba bangaren sata zuwa kidnapping duk yawanci wadanna ba su da ilimi akan amfani da su sannan kuma bangaren mata yawanci masu shayi shayi samarin da suke mu'amala da su suke ba su kudi su je su yi kayan shayi shayi sannan kuma akan zuwa haka da mota ko mashin a kama yarinya wata na ihu ma za a jefa ta a ciki
to
wata kuma da sarranta ne za ta hau wannan mota saboda ta riga ta saba amma wa'annan ba su saba ba su ne zaki ga ana faman dambarwa da su kafin ta waye ba amma in ta waye za ta nuna gawanta ma ai ba wani shege kawai ka zo mu je wurin nan za a yi kaza da sauransu ta riga ta bude idanunta su kuma bangaren maza su ma to ba ilimi amma an ba mutum ilimi kuma an baka sutura da zaka sa an koyar da kai sana'a duk haka ba ta faru ba to kaga ko wani bai da sana'a bai da ilimi komai zai iya yi
su iyaye dole ne sa ido akan ƴaƴansu. Kin ga iyaye mata kalubale yana kansu. Su da suke zaune a gida amana ce Allah ya ba su wannan ƴaƴa. Su za su sa ido akai tarbiyyar ɗa yana tasowa daga gida ne. Iyaye ka kauda ido ka rufe ido in ɗanka ya ba daidai ba ka nuna mishi ba daidai ba. Wanda suke kuskura kwai ta yadda za a yi in har sun shahara musamman aka ce kamar a ce tasha ce ko gareji idan akwai shuwagabanni a wajen masu kwaba aji in aka ja irin wayannan aka nuna musu abinda ya kamata daidai da wanda bai kamata daidai ba ma da wata makaranta ne ko ma da wani abin da za a ja hankalinsa da shi me ke kawo wannan barakas to sai a bi ta yadda za a yi a magance musu insha Allah za su rage wannan abu matasa samari da yan mata. Kowa da kaddararsa kuma ita kaddara ba ta tsallake mutum duk wanda ya kasance kansa a cikin irin wannan yanayi abin shawara da zan ba mu iyayen mu maza da mata ba kyaran mutum za a yi ba wa kyamace shi iyaye su kyamace shi dangi su kyamace shi makwabta da ƴan uwa da abokan arziki in aka kyamace mutum dole mutum zai kaurace mu inda ya san wani nashi zai gani ya je can ya shiga wani gurin kuma inda zai shiga a nan ne zai tarar da irin mutanen banzan nan ko me mutum yayi a ja shi a jiki da kadan da kadan wannan ya fada mai wannan ta fada mai wannan ya fada mai a hankali shi ma zai fahimci abin nan da ne ba daidai bane.
Madalla a gaida binta da tawagarta kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama.
To da yake yatsu na nuna sakaci da kuma nuna ko in kula daga iyaye suke ƙara taɓarɓara al'amarin ga hiranmu da wasu iyayen. Kuma tare da Dr. Nuhu Umar da kuma Hajiya Hafsa Balaraba Sani za mu tattauna da su akan mahimmancin yafiya da kuma janyo ƴaƴa a jiki domin sake ba su dama gyara kurakuran da suke aikatawa. To kamar yadda muka tattauna da su matasan mun ji daga bakinsu inda suke ganin cewa akwai sa hannun iyaye da kuma yadda ake kyarar su matasan idan sun aikata abin da ba daidai ba a maimakon a janyo su a jiki ko kuma a ƙara nunar she su. To Malam Umaru fara da kai da maganar tarbiyya da kuma yadda za a gyara wannan al'amari. Shin me ya kamata a yi idan yaro aka ga ya fara aikata abubuwan da bai dace ba ko ya fita kan hanya ana neman a dawo da shi daga wani mataki za a fara?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ita tarbiyya dai kamar yadda addini ya tsara akwai matakai na tarbiyya sannan kuma addini ya dangana wannan tarbiyya a hannun waɗansu bayin Allah. Na farko akwai iyaye waɗanda su ne na farko da yaro yake fitowa ta hannunsu kuma su ne makaranta ta farko na yaro kuma su ne ya kamata su fara yin mishi tarbiyya. Sa'annan akwai al'umma jama'an gari kenan wanda sun fara daga jama'an da ke layin da yake tare da su jama'an kuma da ke anguwan da yake tare da su sa'annan kuma akwai hukuma kuma kowanne akwai aikin da ya kamata yayi idan kuma aka samu kuskure za a samu matsala da tarbiyya. To abu na farko dai idan aka samu tarbiyyan ta kyau maganan ba da dama ma ba ta so ba don haka wajibi ne iyaye su kula da tarbiyyan ta hanyar dubawa da kuma kula da halin da ƴaƴansu suke ciki. Kamar misali uba zai ga ƴaƴanshi da sutura waɗanda ba shi ya sayan musu ba kuma zai bincika ba zai gansu da takalmi zai gansu da agogo zai gansu da waya to kaga yau da gobe idan maza ne sai ka ji an ce ai yaro yana sace-sace. Shi laifi jarrabawa ce diyar da ka so ga tarbiyya wani lokaci idan Allah ya nufin ya jarabci yaro ko ya jarabce ku gabaki daya to zai jefa wannan tarbiyyan ya zamanto akwai inda bai dauka ba kamar yadda Bahaushe kan ce wai mabada hali ya riga mahori kuma kamar yadda muka gani akwai bayan Allah salihai da Allah ya jarabce su da ƴaƴa fandararru kamar yadda waɗansu kuma fandararru ne Allah ya albarkace su da ƴaƴa nagari. To duk inda aka samu kuskure yaro ya zamanto yayi kuskure a cikin rayuwa abu na farko shine a fara nuna mishi cewa wannan abin da yayi kuskure ne a zaunar da shi a nuna mishi kuskuren da yayi a bashi misalai wane yayi irin wannan kuskure bai yi nasara ba a rayuwa. Idan ya zamanto kila yaro ne wanda yake hulɗa da abokai mutanen da ake gani ba mutanen kirki ba sai a yi kokarin a jawo shi a haɗa shi da mutane da suke mutanen kirki ne kaman abokai na kirki ko da ma ba wai sa'o'in shi bane in sana'a ne idan kasuwanci ne wannan zai ba shi daman cewa ba a kishi ba amma idan aka kyare shi to kamar an ce mishi ya je ya ci gaba da abin da yake yi kenan.
To Hajiya Hafsa, a matsayinki na uwa, an ce wani lokaci kuke ƙara tabarbare al'amarin ta hanyar lokacin da yaro ya fara ko in ce yarinya ta fara yin abubuwan da basu kamata ba, sai ku dinga rufawa fa kwa san kowa ya sani. To kafin a sani kuma abin ya girmama, kuma ba kwa janyo yayanku a jiki don sanin halin da suke ciki.
To gaskiya haka ne, amma ba za a ce an taru an zama ɗaya ba. Idan ma ba a yi sai dai mai kira ga cewa duk wanda baya yi a janyo hankalin shi da yayi, amma a duk inda da yake gaskiya matsayin mu na iyaye mata tun a bakin nono muna sanin halayen ƴaƴayenmu. Domin kai tun a ciki ma wani lokaci zaka ji sukur-sukur din shi yayi yawa, kuma in ya fito zaka ga yanayin shi haka yake. To dole ne mu fahimta mu yi taka tsantsan domin Allah muke roƙo ne ya ba mu iko mu yi tarbiyya ta gari. Domin duk inda aka samu tarbiyya ta gari to za a ce uwa ce, ba za a ce uba bane. To abinda muke kira ga mata dai gaskiya dukkan mu mu fahimta cewa Allah ya ba mu amanar ƴaƴa ne. Amanan nan da Allah ya ba mu ya kamata a kafa-kafa da shi, saboda za mu tsaya a gaban Ubangiji mu yi mishi bayani yanda muka yi, wace irin hidima muka yi, wani irin tarbiyya muka yi wa ƴaƴanmu.
To me yake kawo dalilin da yasa ba kwa janyo ƴaƴanku a ciki? Al'ada ce ko?
Wani lokaci ni a fahimta ta al'ada ce. To a duk inda yaron ki yayi rashin hankali ki ya kamata ki gyara mishi. Misali za ki ga yara maza su sukan fita kwallo, sukan dade, in baban ya zo ya ce ina wani, kin san fa baya nan, amma sai ki ce wai ya dawo ya, amma kin san ya fita tun safe. In ƴaƴanmu mata ne wannan ma shine dole ne mu janyo su, mu nuna musu cewa ga yanda ya kamata ki yi kaza, ga yanda mata hatta daura zani ai koya mana ake yi. To matukar kawai yanda muke yi yanzu za mu zuba musu, za mu kyale su, za mu banza da su.
To bayan yaro ya riga ya yi abin da yake na kuskure, musamman na farko haka za a ce kuskure ne kuma tsautsayi ne, me ya kamata a yi don ganin cewa ba a tura shi ya ci gaba da aikata wannan hanya da ya dauka mara kyau ba?
Idan yaro ya yi kuskure, ko yaro ne ko babba ne, so duk inda mutum ya ce ya daina, kuma za ku fahimce shi ya daina. Yanda ya kamata dai shine idan mutum yana abin da ba kyau, dole dama mu za mu gaya mishi, wala Allah dama laifin mu ne ba mu janyo shi mun gaya mishi ba. So ba za ma mu ce laifin shi bane a farko, laifin mu ne da ba mu janyo shi mun gaya mishi ba. To dole ne za mu janyo shi mu gaya mishi illar abin. To daga nan sai Allah ya taimake mu, amma muna yi mana addu'a don akwai gaskiya mai tsoron da zai dina dandana. Wani kuma sai ka ta gaya mishi dan da yaro da mace kusan daya suke, har su mutu ana musu gyara. A janyo shi a lallashi shi, don ba kowa bane yake an san kuskure idan kai mishi da hayaniya. Wani sai ka natsu ka sa shi akan turban hankali, wani lokaci in kai ma yaro abu da hayaniya wani bai dauka, dole sai ka lallashe shi. Ko ma da sabana akila yaron nan wala Allah ko dan unguwanku ne, in ka janyo shi a jikinka ka gaya mishi ai addini ma bai ci haka ba, dan da dama mu mun san ai addinin junanmu, ina ganin yaron zai fahimta. Dan ba kowa bane in ka zo ka mishi da hayaniya yanda wasu suke tunani za a dake shi, za a kyare shi, dukan nan bai sa komai. To dama shekarun kuruciya ko a ce shekarun hauka ko aboko haka yake, yawa abu haushe ma haka yake. Yawa psychologist sun gaya mana cewa dole ne duk kowa sai ya shiga wannan matsanancin halin. Wani nashi yakan zo da rashin hankali, wani nashi yakan zo da shiru, wani nashi yakan zo da ladabi da biyayya. Wanda nashi ya zo da shiru shine za ka ga kamar yana yi a natsi, kila kullum wala Allah yana yin wani abu a boye. Dan wani lokaci mutum mai harahara ya ma fi saurin ka gane wani hali yake ciki bisa ga wanda yake kulluwa. Tunda dukkan mun shiga irin wannan yanayin mun sani dama idan kai kuskure, dama a wannan lokacin idan kai kuskure ai kiranka ake yi a gyara.
Lokacin
kuskure ne, kuma lokacin ne muke ganin idan mace ce sai ta ga cewa girman su daya da mamanta, in namiji ne zai ga cewa a girman su daya da baban shi. Maza gaskiya sune yanzu basu cika matsantar ƴaƴansu maza sosai.
Magidanta
tarbiyyan ba ta kare ne kawai a ce wayi bari ba, hatta tarbiyyan bayan abin da ya faru da mutum. Misali yaro ne aka same shi yayi sata a cikin anguwa, ko shaye-shaye har akan kai ga yaje prison misali, ko an kama shi police station, ko kuma irin dai waɗannan laifuffukan. To sai ya zamanto ana son ya zama ya bar waɗannan abubuwan. Dole ne iyaye su jawo shi a jiki, kai uba idan yaro namiji ne ka jawo shi ka mai da shi abokinka, ya zamanto kana bashi shawarwari. Al'umma kuma ya zama ba suna kyaran shi bane, domin kyaran nan nashi zai sa ya samu wani bakin abu a cikin zuciyar shi da yake targetin ɗin al'umman ko da ba gidansu ba. Wannan abin zai ga cewa a to shi ai an tsane shi, tunda an tsane shi bari ma ya zo ya yi mai dalili. To amma idan ya zamanto ko da wucewa yaro ya zo yi, kai a matsayinka na magidanci da kake al'umma ka ce kai wane zo zauna na ji abin da ya faru, amma ka ɗauka wannan jarrabawa ce, kuma yadda za ka yi ƙoƙari ka ci jarrabawa wannan shi ne ka tuban mu Allah, ka bar abin da kake yi da sauransu. Yanzu me kake yi? Bana komai. To ina ganin yara na sukan je gona, koko yara na sukan je koyon sana'a kaza, kowace sana'a kake koya sai ka taimaka ya zamanto ka bashi naka gudunmawar wajen gyaruwa. Kin ga wannan tarbiyya ne ta nan bangaren. Hakanan ta bangaren gwamnati akwai laifuffuka da yara sukan yi da ake kai su gidan gyaran hali. To amma babban matsalan ita ce a maimakon halin ya gyaru sai zamanto halin ya gurɓace. Kamar misali yaro ne da ya saci akuyar makwabtansu aka kai shi gidan gyaran hali. Amma a maimakon a sa shi sashen da yake da irin waɗannan laifin da ya yi sai a je a sa shi a sashen masu manyan laifuffuka, a haɗa shi da gaggagaggar 'yan fashi, 'yan garkuwa da mutane da sauran irin waɗannan. A maimakon haka idan ya zamanto masu kula da gidajen gyaran halin suna yin abubuwan da yake zai gyara halin yaro, akwai counseling da ya kamata a dinga yi, a ba da shawarwari. Da yawa za ki ga ba a ba da waɗannan shawarwarin, kawai za a je a ajiye ka ne a wahalce a wulakance idan ka fito ana tunanin cewa
wai zaka biyu.
Yawwa, bayan daga can wajen yaron ya riga ya zama bara na wani kasar gumin dan fashi, kawai jira yake da lokaci yayi ya dinga aiwatar da abubuwan da ba su dace ba. Dan haka wannan abu duka sai an hada hannu da iyaye da al'umma da kuma hukuma.
To Madalla, kafin Binta ta dawo ta ci gaba da tattaunawa da bakin nata, bar mu tafi hutun takaitaccen lokaci. Barkan mu da dawowa. Yanzu kuma zan sake ne tare da shirin da Binta. A ci gaba da labari ki bani umbaki. Tiran da na gaiki nake san in sake kallanki. Sai naji tashin muryar nan mai zaki. Naji an ce juyo sai naji kamar bani ba.
Madafarmu ga miyar shiton daga kasar Ghana.
Miyar shita, miyar shi kuma yanda ake yin shi, zaki siyo barkono busasshe, majority albasa yafi yawa a cikin shi. Zaki siyo albasan ki kamar a ce kika sai barkonan ki kamar gwangwani biyu misali. To zaki sai albasa, sai a samu kwallon albasa manya sosai, a samu shi kamar guda biyar. To sai idan aka zo zaki dauki barkonan ki ka albasan sai ki hada su a turmi. In kina da karafish zaki iya hadawa a ciki. In kika soya kifi, kan kifi da kika soya zaki iya dauka ki hada shi a cikin wannan
jajjagen
eh duka, sai ki kirba ki daka ki tabbatar ya da ku sosai, amma da ku ba kuma irin laushin nan ba,
kamar dai an yi jajjage dai.
To nan dama already kin soye kifi kikin ajiye, sai ki dauko wannan jajjagen da kika yi, sai ki dauko sai ki ba shi, ba a sa mishi tattasai, ba a sa tumatir a cikin wannan daga barkono sai
albasa,
shashen barkono sai albasa. To in kina yi sai ki zuba a cikin tukunya, kina soyawa kanshin da zai baki a lokacin zaki san cewa ya fara soyuwa. Dama kina da dunkulan ki ko wani irin kala da kike so, zaki zuba
sinadarin
dandano. To zaki zuba adadin da zaki dandana shi a bakin ki ji dandanan yayi miki ko bai miki ba. In zaki kara sai ki kara, amma zaki kara ba to sai ki bar shi haka.
To da gishiri na,
da gishirin ki dan kadan, ba a cika mishi gishiri.
To da wani irin mai za a amfani?
Mai ya shafa, in kina so ki yi amfani da nakuli, in kina so ki amfani da toki, duk wanda kika so
dai. Amma dai ba manja a ciki.
A ba a yi da manja. To bayan kin soya shi ya soyu, zaki gan shi ya dan yi baki iye duhu
saboda ya soyu. Ai kuma kayan miya ne idan ya soyu da yawa haka yake.
Shi wannan miya in ba miki ƙarya ba yana daukan wata bai lalace ba,
saboda babu ruwa.
In dai ya soyu
dan naji baki magana ruwa,
ba a sa ruwa har a gama, ba a sa ruwa yana iya yi wata, amma man gyada kamar yanzu a wannan da na ga miki zai iya cin kwalba ɗaya da rabi ko biyu.
Shi wannan dan
ruwa, shi ai man gyada shine ruwan shi.
To
ana sa mai ne yayi yawa saboda shi man gyada shine miya.
To kamar yanzu nan kifin da kika yi magana a irin wannan albasa da tarugun, kifin zai kai kamar salan kifi na?
Kamar yanzu ya danganci da yadda kike da aljihunki. In kina so ki sai salan kifi a ce kamar biyar ko goma, ya danganci saboda shi mafi yawanci masu cin da kunu, duk inda suka ballo da kunu suka hada da shi, to suna son su hada da kifi su ci. Yanayin aljihunka yanayin kifinka. To bayan kin gama su duka, to fa sai ki bismillah.
Masararo, mu hada mako mai zuwa, Allah ya ba mu alherinsa.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.